Yanayin zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a baya sakamakon barazanar sai da yawo game da harin da aka yi hasashen yiwuwar dakarunta za su kawo nishiyar ya sa majalisar sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum yanke shawarar rufe sararin samaniyar kasar ta Nijar a ranar 6 ga watan Agustan da ya gabata. To amma bayan shafe makonni akalla hudu a ƙarƙashin wannan tsari a sanarwar da suka bayar, hukumomin sun bayyana sake bude sararin samaniyar ga jiragen jigilar fasinja da na harkokin kasuwanci tsakanin Nijar da kasashen duniya. Matakin da masanin sha'anin sufurin jirgin sama tsohon ma'aikacin filin jirgi Alhaji Mustapha Kadi ke ganin ya zo akan lokaci.
Suna da muhimmanci a fuskar sana'a, a fuskar zamantakewa, kuma kan mu manta da ɗalibai namu waɗanda ya kamata su je karatu a kasashen waje ko su dawo gida. Ko waɗanda tun lokacin da aka yi shirin mulki suna can ƙasashen waje suna jiro. Duk jirgin da zai tashi jamhuriyar Nijar nan birnin Yamai, in Turkish ne, in Tunis Air ne, in Royal Air Morocco ne, to ku tabbata da kai marasa lafiya a ciki. Za su kai marasa lafiya kuma za su ɗauko wa magani kuma su kawo a jamhuriyar Nijar. Domin haka tun daga farko tsaye da zirga-zirga ta jirage bai kamata ya ɗauki lokaci ba. Yanzu da Allah ya sa an yi haka.
To sai dai jiragen sojoji da jiragen musamman ba za su ratsa sararin samaniyar Nijar din ba sai da izini na musamman daga hukumomin kasar. Shugaban kungiyar siyanta 'yan kasuwar Import Export Alhaji Yakuba Damaradi na fatan ganin za a zuba ido sosai kan jiragen da za su shigo da masu fita daga wannan kasa.
Naman duka kasuwancin da ake yi yawanci dai duka mu muke zuwa ko kuma mu wakilta daga cikin mu wasu su zo su yo ciniki su zo insha Allah. Lalle za a ga sauki saboda jiragen nan da suke taya su da kansu suna kawo wasu daga cikin kayayyakin nan wanda muke soyowa. Kuma ga jirage na ɗaukar kaya misali su waɗannan masu riƙon ƙasa ta yau sojoji ƙwararri ne a bisa ga fannin tsaro. Mun san sun ɗauki matakan cewa za su rarrabe ɗan duma da ɗan kabewa, wato shine cewa jirage waɗanda suke zuwa saboda su kawo arzikinsu mu kuma mu arzikta da su, su kuma su arzikta da mu misali fannin kasuwanci tsakaninmu da su. Kuma za su rarrabe da jirage waɗanda za su zo don su cutar da mu.
Matakin na zuwa a wani lokacin da ake fama da ƙarancin man jirage, sanadiyar takunkumin ECOWAS. Sabili kenan masana ke gargaɗin gwamnatin Nijar ta ɗauki wannan matsala da muhimmanci.
Wannan matakin ne sun ba mu daman mu ce ita ma kamfaninmu ta matakan mai wadda ake masu soral ta soma hidda mai na jirage. Tun da hidda mai na jirage baya da wuya, wato wajen dahuwar mai kinan na birit huta ɗaya za a ƙarawa ta a hiddo mai na jirgi.
Sanarwar hukumomin ta ce an umarci ma'aikata su yi tsaye kan na'urorin fake sararin samaniya don hango kai da kawon jiragen da za su ratsa ƙasar ta Nijar. A yammacin Asabar ɗin da ta gabata ne wa'adin ayyukan sojan Faransa a Nijar ya zo ƙarshe kamar yadda hukumomin ƙasar suka shata. A yayin da a yau Litinin ake ci gaba da zaman dirshan a wuni na hudu a sansanin sojan Faransa da ke nan Yamai, a ci gaba da matsin lambar ganin sun fice daga ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.